إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta talata a yau muna 18 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 12 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 8 a cikin karatun littafin al-aqidatul wasiya na babban malami Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abdullah ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masjidu Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Buhari Quarters a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce muna bayani akan ayoyi da malam ya kawo mana domin tabbatar mana da siffa ta Ubangiji subhanahu wata'ala cewa Allah yana yakan kaunaci bayinsa Allah yana kaunatan bayinsa kauna iri biyu akwai mahabba amma akwai mahabba khassa akwai kauna da Allah yake ga magari ga dukkanin bayinsa gaba daya kafirai cikin su da musulman cikin su akwai kuma kauna ta musamman wadda Allah ke yi ga keɓantattu cikin bayinsa a matakin farko ga bayinsa musulmai muminai muhsinai wasu wani lokacin ya siffanta cewa yana son masu haƙuri wani lokacin ya ce yana son masu yawan tuba Allah yana son masu tsarkaka masu tsarkin zuciya masu tsarkaka Allah madaukakin sarki yana son zababbu a cikin bayinsa Allah yana son waɗanda suke fita su yi yaƙi a hanyarsa Allah madaukakin sarki yana son masu adalci Allah ta'ala yana son masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan ita ce mahabba khassa anan ne zaka ji Allah yana cewa inna Allah la yuhibbul kafirina inna Allah la yuhibbul kadhibin da sauran ayoyi inna Allah la yuhibbul kafirin wallahu la yuhibbuz zalimin Allah baya son wato ainihin kafirai Allah baya son azzalimai ma'ana baya son su mahabba khassa amma kasantuwar su cikin bayinsa sun shiga cikin mahabba amma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke yi ma dukkan bayinsa Allah ka samu dace idan kana so ka fahimci wannan kamar kai ne da ƴaƴanka ai dukkan su kana son su gaba ɗaya a matsayin su na ƴaƴanka ko kowa a cikin su kana kaunar sa kaunar kuma ya ci albarkacin kasancewar sa cikin ƴaƴanka ne yasa kake kaunar sa wannan matakin farko kenan amma sai ka samu a cikin su akwai wanda yake maka abin da kake so akwai wanda kuma baya maka abin da kake so, wannan kullun cikin faranta maka, wannan kuma kullun cikin bakanta maka. Kaga ai akwai kauna ke bantacciya da kake yi ma wanda yake faranta maka, sabanin kuma wanda yake saba maka. Haka ne ko baka ba? Wallahi al-mathalul a'la. Allah yana son bayin sa duka, amma kuma yana kaunar bayin sa ne waɗanda suke bin sa, wannan mahabba khassa kenan. To zamu tashi akan ayoyin da suke bayani akan siffan Allah ta rahama. Shine inda malam yake cewa wa qauluhu, da fadin Allah ta'ala da yace bismillahir rahmanir rahim. Wannan ka iya cewa aya ce ta cikin Alkur'ani, illa iyaka malamai da yawa sun ce mabudi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ke bude dukkanin surorin Alkur'ani da su, domin ya raba tsakanin kowace sura da mai bi mata. Illa suratul tauba ita ce a cikin surorin Alkur'ani guda 114 ita ce kadai ba a sanya mata bismillah a farkonta ba. Saboda haka duk da cewa akwai aya ta cikin suratul namli wadda tazo da wannan suna, wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim, fadin Allah ta'ala innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin, kaga wa innahu bismillahir rahmanir rahim. To a wannan wato aya ta bismillahir rahmanir rahim akwai sunan Allah, sunayen Allah guda biyu wadda suke dauke da siffan Allah ta rahama, shine sunan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare da a gare shi, yake cewa waɗannan sunayen Allah guda biyu na Ar-Rahmanir Rahim sunaye ne guda biyu waɗanda suke dauke da siffan Allah ta rahama, amma ɗaya ya fi ɗaya fadi a babin rahamar Ubangiji. Yace saboda da Allah yace Ar-Rahman, to wannan tana nufin rahmatuhul amma, rahmar Allah ga mammiya da yake yi makafirai da musulmai. Amma sunan Allah na Ar-Rahim, to wannan yana nufin rahmatuhul khassatu bil mu'minin, rahmar Allah ke bantacciya wanda zai ma bayin sa mu'mini dan tashin alkiyama. Wannan ɗaya ne daga cikin fassarorin da malamai suka yi ma wannan lafuza na Ar-Rahmanir Rahim. Wasu suka ce Ar-Rahman shine siffantuwar Allah da siffa ga mammiya ga dukkanin bayinsa musulmai da kafirai a nan duniya. Ar-Rahim yana nufin siffantuwar Allah da rahama ke bantacciya ga bayinsa mu'minai dan tashin alkiyama. Shi yasa ya ce wa kana bil mu'minina rahiman, Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne ga mu'minai. To wasu daga cikin malamai suka ce a'a, wannan ba shi bane ma'anan Ar-Rahmanir Rahim, domin in ka ce Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman sunan Allah ne, siffan Allah ne wanda ke nuna rahamar sa a nan duniya. Ar-Rahim siffan Allah ne da ke nuna rahamar sa ke bantacciya ga mu'minai a lahira. To ai akwai aya da Allah yake cewa inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim, Allah ga dukkan mutane. Kaga nan bai ce bil mu'minina ba, bin-nasi kafirai da musulmai kowa ya shiga ciki. Allah ya ce la raufur rahim, kaga sai kawo rahim, bai ce la raufur rahman ba, sai ce la raufur rahim. Saboda haka sai suka ce abinda wannan siffan take nufi shine Ar-Rahman shine siffantuwan Allah da rahama din shi kansa, Ar-Rahim kuma shine kwarewan Allah wajen isar da rahaman zuwa ga bayinsa. Ai akwai bambanci tsakanin Allah yana da rahama da kuma yana isar da rahaman zuwa ga bayinsa. Akwai bambanci, akwai bambanci. Rahamar ba za ta isa zuwa ga bayinsa ba sai in yana da rahama. To yana da rahaman Ar-Rahman kenan, yana kuma iya isar da rahaman zuwa ga bayinsa, to wannan Ar-Rahim kenan, Ar-Rahim kenan. Yanzu misali ruwan sama da Allah yake mana, ai rahama ce daga Allah ko? Rahama ce daga Allah. Saboda kwarewan Allah wajen isar da rahaman zuwa ga bayinsa, sai yake saukar mana da ruwan saman nan daki 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 daki. A fara da iska, wannan iska ishara ce ta cewa rahamar Allah ta ruwan sama tana mi tana kan hanya. Wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin waliyudhiqakum min rahmatihi. Daga cikin alamomin da za su nuna muku Allah shine abin bauta shi kadai, shine Allah yana turo iska domin su zama shimfida ko albishir na isowar rahamansa. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi, Allah shike turo iska ya zama albishir gabanin isowar rahamansa. Muna ganewa ku? To kaga idan iskar ta fara zuwa, to alama ce ta cewa rahmar Allah tana isowa. Allah ya turo walqiya ta iso, sai ya turo walqiya ta iso zuwa gare mu domin ta zama khaufan wa tama'a, kwadayi da cewa ga ruwan sama yana tahowa, sannan kuma da tsoro na farko cewa a mutum ya kara gane girman Allah subhanahu wa ta'ala, sannan na biyu kuma wanda yake nesa da gida ya gane cewa ruwa yana tahowa, ya tsorata ya furgita ya marma zai kama hanyar gida, mai shanya ya kwashe, wanda ya shanya kaya ya kwashe, wanda ya shanya masara ko wake duk a tattara. Sannan a turo hadiri, hadiri ya iso da kara, kaga mataki mataki daban-daban kenan. Akwai wanda yana ji yana kuma gani, to idan aka fara walqiya ya gani, idan aka yi tsawa ya ji, akwai wanda kuma baya gani ji yake yi. So shi abinda ke nuna masa ishara cewa ruwan sama ya kusa isowa shine karan hadiri. Akwai wanda kuma baya ji gani yake yi, zai ga walqiya zai ga hadiri. Akwai wanda kuma baya ji baya gani, to sai a turo iska. Da ya ji iskan a jikinsa ya gane cewa wannan iska alama ce na cewa ruwan sama yana isowa. To kaga Allah yana da rahama na ruwan sama, yana kuma da rahama kwarewa wajen isar da rahaman zuwa ga bayinsa. Sannan ruwan in za a fara shi, maimakon a zubo shi kwaf ɗaya kawai, sai a fara da yayyafi a hankali a hankali a hankali a hankali, saboda in an sako shi gaba ɗaya lokaci guda, to mutane ba za su ribance shi ba, ba za su ribance shi ba. Sannan ruwan ma, maimakon a tattara ruwan da za a yi shi a shekara ɗaya, a zub da shi rana ɗaya kawai, sai a karkasa in an yi yau a bada wato a balance na kwana biyu, in an yi a sake bada tsallake kwana ɗaya, in an yi a sake tsallake, saboda me? Ruwan ya isa zuwa ga bayi ya shiga lungo da saƙo na duniya irin yadda bayi za su ribance shi. Kaga to Allah yana da rahama, kuma yana isar da rahaman ga bayinsa, sannan kuma ya ƙware wajen isar da rahaman ga bayinsa. Muna ganewa ku? Ai yanzu kamar misali, ana iya samun mutum yana da kuɗi amma bai bayarwa, ga kuɗin yana da shi amma bai taimako. Kaga wannan ya samu siffa ɗaya na cewa Allah ya azurta shi amma bai da siffan taimako. Kaga shi kuma Allah walillahi al-mathalul a'la, yana da rahaman kuma yana da siffan isar da rahaman zuwa ga bayinsa, kuma ya ƙware wajen isar da rahaman ga bayinsa. Akwai wanda yanzu misali yana tare da abokiyar zamansa, yana son ta, tana son shi, amma bai iya isar da soyayyar zuwa gare ta ba, ko ita ma bata iya isar da soyayyar zuwa gare shi ba, ƙarshe sai ya ƙare da faɗa ko? Saboda me? Ta siffantu da siffan ƙauna amma bata iya nuna ƙaunar ba, ko shi ya siffantu da siffar ƙaunar amma bai iya nuna me? Bai iya nuna ƙaunar ba. To Allah shi kuma ya siffanta da siffar rahama, ya kuma ƙware wajen isar da rahaman zuwa ga bayinsa. Shine wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan Ar-Rahmanir Rahim. Kaga dai duka dai, ko wancan fasaran ko wannan fasaran, duka suna nuna mana cewa Allah ya siffanta da siffar rahama. Jama'a muna fahimta ku? Sannan da faɗin Allah ta'ala da yake cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma, Allah yana hakaito mana addu'an da mala'iku suke yi, mala'iku masu rike da al'arshin Allah, alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله تعالى ينشي و ملائكون دسكير كده الأرشن الله دكما وقن دسكير كيوير الأرشن الله سنة تسبيه تعرض سألك كي أبنجي جنسو سنة من إيمان ماس إيماني ده الله سنة سنة ماس نيمان غافران الله كماس إيماني سنة تشيوى ربنا يا أبنجي جمو وسعت كل شيء رحمة وعلما كايل وانتكومي ده رحمن كده إلي منك معنى رحمرك ده إلي منك tayal wace komai to kaga a wannan ayan ita kuma tana nuna mana na farko isbatu sifatir rahma tana tabbatar mana cewa Allah yana da siffa ta rahma sannan kuma wa isbatu si'atiha cewa rahmar Allah tana da fadi wa isbatu sifatil ilmi wa isbatu si'atihi sannan kuma ayan tana tabbatar mana cewa Allah yana da siffa ta ilmi sannan ilimin Allah babban ilimi ne kaga Allah na da rahama kuma rahaman Allah yalwataciya ce Allah na da ilimi ilimin Allah kuma yalwataciye ne shine rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma sannan da fadin Allah ta'ala da yace wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki mai rahama ne game da bayinsa mu'minai da fadin Allah ta'ala da yace wa rahmati wasi'at kulli shay Allah yace rahama ta tayalwanci komai komai da ka ganshi a duniya yana cin rahamar Allah duk wani abin da ka gani a duniya ko menene shi in bacin ya ci albarkacin rahamar Allah da bai tsayu yadda yake ba koda kuwa kana ganin cewa Allah ya jarabe ka da wata matsala ka shiga wata damuwa rayuwa ta yi maka kunci ba dadi to ka tabbatar da cewa da badin rahmar Allah ta riske ka ba da musibar ta wuce haka duk abin da ya same ka na musiba ko na bala'i ko wani abin da Allah ya jefa ka a ciki na jarrabawa to sai ka tuna cewa a hakan ma fa wai Allah na da rahama da ba din rahmar Allah ta diske ka ba da musibar ta wuce haka dan dama duk abin da zai same ka na musiba to ya same ka ne saboda abin da ka aikata na zunubi to kenan da ba din Allah na da siffar rahama ba ya yafe maka ma wani bangare na zunubin ya kauda kai da ya ce zai kama ka da laifin zunubin gaba daya da musibar ta wuce haka babban musiba ma shine Allah ba ya ki jarraba kai bari a jilahida ya jefa ka a wuta kaga musiba ta zama mafi girma kenan amma saboda rahmar Allah sai ce to bari a dan dandana maka wata musiba yar kadan anan duniya sai a yafe maka sauran amma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abun da ya same ku na musiba to ya same ku ne saboda abun da hannuwanku suka aikata a hakan ma Allah yana afuwa ya kauda kai akan dewa daga cin laifukanku Allah kamar rahama da fadin Allah ta'ala da yake cewa kataba rabbukum ala nafsihi arrahma Allah yana cewa kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ubangijinku ya wajabta ma kansa shi da kansa cewa zai yi rahama zai muku rahama shine Allah yake cewa wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum idan wadanda suka yi imani da ayoyin mu suka iso gare ka to kace da su salamun alaykum kace da su amincin Allah ya tabbata gare ku kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ubangijinku ya rubuta ma kansa cewa zai muku rahama daga ciki rahaman ubangiji annahu man amila minkum su'an bi jahalati duk wanda a cikin ku ya aikata wani mummunan aiki bisa rashin sani bisa jahilci thumma taba min ba'dihi wa aslaha sai ya tuba bayan laifin da ya aikata din nan ya gyara ya koma zuwa ga Allah fa annahu ghafurur rahim cewa Allah bai gafara ne mai jinkai wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce ni mai karban tuba ne mai gafara ne ga duk wanda ya tuba yi imani yi aiki nagari kuma kama hanyar shiriya saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wato ainihin rubuta makansa cewa zai muku rahama da fadin Allah ta'ala da ya ce wa huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara Allah shine mai jin kai Allah shine mai gafara shine mai jin kai mai rahama kenan da fadin Allah ta'ala da ya ce fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai Allah shine mafi alkhairin masu jin kai to waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji suna mana bayani akan siffar Ubangiji ta rahama cewa Allah madaukakin sarki ya siffanta da siffa ta rahama Allah mai rahama ne shi subhanahu wata'ala hadisai masu tarin yawa sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke bayani akan siffantuwar Allah da siffa ta rahama Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akwai littafi da Allah ya halice shi tun ran da ya halice samai da kasai littafin na wucin wajen Allah a saman al'arshi abinda yake rubuce a littafin shine sabaqat rahmati ghadabi rahamata ta rigayi fushina bi ma'ana shine duk inda fushina zai sauka to kafin fushin ya sauka sai rahama ta riga sauka saboda haka koda kaga Allah ya fusata ya dau fansa akan mutane to ka tabbatar cewa kafin fushin sa ya sauka sai da rahama ta fara sauka dan inda rahama bata riga sauka ba da kafin ma iso wannan lokacin fushi ya riga ya sauka muna ganewa ku kafin Allah ya fushi sai rahama ta fara isa tukunna sai rahama ta fara isa tukunna sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da rahama guda 100 rahamar Allah ya kasata gida 100 a cikin wannan kashi 100 a cikin ta ne ya saukar mana da kashi 1 a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda wannan kashi 1 ne uwa ke tausayin danta bayi ke tausayin junan su dabba mai kaushin zuciya tsakaninta da wasu dabbobin amma tana tausayin danta maciji in yaga dabban da ba shi ba damuwan sa me ya harbe shi ko amma yana harbin nan sa baya yi zaki damusa in yaga dabban da ba shi ba damuwan sa ya farauce shi ya kashe ya ci haka ne ko baka ba yakan yi fada dabba ta kan yi fada ta yi fadi tashi ta yi kaukawa ta kada wata dabban ta kashe domin ta jawo ta kawo mai anta su ci nama ba komai ya jawo ba illa bi illa tausayin yaya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wannan tausayin da kuke yi rahama guda 1 ne sauran 99 Allah ya tanadar da shi zai raba wa mu'minin nan tashin kiyama Allah ka sa mu cikin masu cin gajiyar wannan rahama saboda kaga wannan na tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana da rahama wannan na tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana da rahama dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da sayyidina abubakar ya ce da shi ya rasulullah ina so ka fada min wata addu'a da zan dinga yi duk da zan yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka ce allahumma ghfirli warhamni innaka antat tawwab allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka ce da shi ka ce ya allah na zalunci kaina zalunci mai girma nayi zunubai masu tarin yawa ba mai gafarta zunubai in ba kai ba Allah ka mun gafara ta musamman daga wajenka ka yi min rahama saboda kai ne mai gafara kai ne mai rahama kai ne mai jin kai da ka Allah yana da siffa ta rahama wannan siffa ce ta Ubangiji wajibi ne akan dukkanin musulmi ya tabbatar ma da Allah wannan siffar da rahama. Allah na da tausayi, Allah na da rahama, Allah na da jin kai. Amma kun ga kwanakin baya akwai wani cikin masu kira zuwa ga bid'a a wannan kasa, wanda ake kiran shi da wannan alkarmawi, wannan dan comedy din da yake Kano. Cikin abin da ya siffanta Allah da shi wa wai Allah bai da tausayi. Haka wai addu'a yake yace Allah baka da tausayi. La ilaha illallah. Wannan mummunan magana ne ma Allah. Mummunan magana ce jingina ma Allah cewa bai da tausayi. Mummunan magana ce a jingina ma Allah cewa bashi da tausayi. Ai tausayi ya kare in aka isa gaban Ubangiji. Rahama ta kare. Rahama ta kare. Dukan mu ma da muke rayuwa gaba daya kai in ba din rahamar Allah da tausayin Ubangiji ba za mu iso yanzu. Ai da ba za mu iso yanzu ba. Ai gajiyar wannan tausayin rahamar Allah muke ci sai sa ra muka iso yanzu. Amma ba din haka ba da tunan an jima da dukkan ke mu gaba daya. Da an jima da karasar da mu gaba daya. Amma rahamar Allah da tausayin Ubangiji shi muke cin gajiyar sa. Hakurin Allah da rahamar sa. Hakurin Allah da rahamar sa. Saboda haka wannan kuskure ne. Wannan kuma maganar fa inda a ce Ahlus Sunna ne ya faɗe ta. Da yanzu ɗan bid'an nan sun warga da hazo. Da tintini sun tada hazo. Cewa an jingina mummunan sifa ga Allah. Amma kaga da yake daga cikin su maganar ta fito kowa a cikin su shiru ba wanda ya martanin maganar. Ba wanda ya martanin maganar. Saboda dama su inda suke nema shine ina sharri yake. Ina sharri yake. Amma inda maganar daga wani waje ta fito to da kaji bakin su zakwai zakwai. Eh. Da kaji bakin su zakwai zakwai. Shi yasa nake gaya ma mutane cewa wannan magana ta ajandan da wai aka dauko cewa wai a zo a hada kai tsakanin Ahlus Sunna da Ibida ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ka kalli siffofin Ubangiji mu a wajenmu daga Qur'ani da Hadisi su kuma ga siffofin Allah a wajensu kuma ka ce mu zama ɗaya da su ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Kudirin zuci na Ahlus Sunna da ɗan bid'a ba iri ɗaya bane. Ba iri ɗaya bane. A tun daga farko ma a wajen Ahlus Sunna yana da aqidan Allah ɗaya, wannan kuma aqidansa komai Allah ne. To ya dace zama ɗaya. In har za mu iya haduwa da mai aqidan komai Allah to ya kamata kiristoci ma mu jawo su zo mu haɗu da su. Ba haka bane? In har mun yarda cewa da mu masu Allah ɗaya da mai komai Allah duka ɗaya muke musulmai to wallahi ya kamata mu kira kiristoci ma su zo su shiga cikin haɗin kan. Mu haɗu da su. Mu daina raddi gare su. Mu daina musu martani. Su zo mu haɗu. Eh. To amma an ce ni na ce ni Allah ɗaya ne. Kai ka ce kai a wajenka komai Allah ne. Kuma na ce mu zo mu haɗu wai da ni mai Allah ɗaya da kai mai komai Allah duka ɗaya muke. Amma wai mun haɗu ne kuma don mu yaƙi mai Allah uku. Eh to me muka yi kenan? Ya zo haɗin baki. Ya zo haɗin baki. Dan inda akwai wanda ya fi kowa sassaucin ra'ayi tsakanin mai Allah uku da mai komai Allah to mai komai mai Allah uku ya kamata a ce ya fi sassaucin ra'ayi akan mai komai Allah. In akwai wanda ya fi kusa na rantse maka da Allah mai Allah uku ya fi kusa ga mai Allah ɗaya sama da mai komai Allah. Sama da mai komai Allah dan shi mai Allah ukun nan a aqidar sa fa mai Allah uku zababbun bayin Allah ya zabo ya ce musu alloli ne su. Annabi Isa, mala'ika Jibrilu da nana Maryama alaihi salatu wassalam. Amma Allah ya ce duk wanda suka ce Allah uku ne sun kafirta. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalith thalatha. Sun zama kafirai. To amma fa shi fa mai komai Allah fa da Fir'auna da Hamana da Karuna da Abu Jahalin da Obasanjo da Jonathan da Donald Trump dukansu Allah ne a wajensa. Shi ma mai magana shi ma Allah ne. To yi kuma aka wai a ce wai wai shi wannan wai ya zo wai namu ne mu haɗa kai da shi mu zama wai dukan mu wai tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma wai mu yaƙi mai Allah uku. To me muka yi kenan? Me muka yi kenan? In kana ce mai Allah uku
kana yakansa ne saboda bai imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama shi mai komai Allah shi yafi kowa kafirce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mai komai Allah shi yafi kowa kafirce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama din galibi ma akan dauki wasu manyan shehunai ko wasu malamai a ba su matsayin da yafi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu kaman wanda yace wai wai duk wanda ya mutu ba ya san Shehu Tijjani ko yana zagin sa wai dai mutu ba imani yanzu da Allah wannan magana akwai hasken ilimi a cikin ta da Allah fa wannan magana akwai alamar hankali a cikin ta amma ba komai bane shi Shehu Tijjani shi ya fadi da kansa maganar tana nan a cikin jawahir ma'ani tana nan a cikin yaqutatul fadida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su garantin cewa man sabbana fa mata walam yatub mata kafirin ce wannan magana ce da annabi ya gaya masa shi da shi cewa duk wanda ya zage kai mutu bai tuba ba zai mutu kafiri zai mutu kafiri eh to mu kuma da malu sunna ba mu zagin kowa ba mu zagin mu Shehu Tijjani ba mu zagin sa ba zagin shi muke ba mu kafirta shi muke dan ita kanta wannan magana ma da ya fadi kafirci ne ita kanta wannan maganar da ya fadi ita kanta kafirci ne kafin aje sauran akidojin sa kan aje sauran kan sauran akidun sa ita kanta wannan maganar cewa wanda ya zage shi ya mutu bai tuba ba kafiri ne to ita kanta kafirci ne kafin ma ya shi zuwa ga sauran akidu saboda haka mu a wajen ba zage shi muke ba kafirta shi muke yi eh ko muna da hujjoji da dalilai muna da hujjoji da dalilai abinda muke so shine duk abinda muka ce akwai kaza wanda yayi Musa yace babu sai kai mu inda za a tsare mu a ce in mun isa mu nuna sai mu dauko sai mu karanta sai mu nuna amma duk inda dan bid'a yake baya iya wannan baya iya wannan abinda kawai yake iyawa shine daura hannu aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace to kaga makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba zai iya kare ka da hujja ba zai iya kada kai da hujja ba sai ya shuna maka kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma shi ne tataccen makiyin manzon Allah tataccen makiyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh daga shi yasa maganan wai wai a zo a yi maja da in bid'a babu wannan maja munafunci ne maja a addini munafunci ne ba maja a addini babu abin da yake ka'ida a addini guda ɗaya ne shine ko ka gyara aqidanka mu tafi tare da kai ko aqidarka ta zama gurbatacciya mu raba gari magana guda ɗaya kenan amma bai yiwuwa a ce ni na ce Allah ɗaya ne kai ka ce komai Allah ne ni na ce ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja cikin duniya kam kai ka ce a'a akwai shehunai gaba da shi ni na ce a zo a bi addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ka ce addinin kamar farkin shehunai kuma a zo a ce wai dukan mu musulunci iri ɗaya muke wai mu zo mu haɗu wallahi ƙarya ne ƙarya ne ba zai yi ba yasa addinin mu ina gaya muku addinin mu ahlus sunna wallahi daban addinin yan bid'a daban ba mutum ma aqida ba tukunna addinin mu daban nasu daban saboda masdar din addinin tushen addinin ma daban ne kaga ko ba yadda za a yi a ce an bubbuko addini kaza daga waje kaza wannan an bubbuko shi daga waje kaza kuma a ce dai ne ba zai yi ba mu masajil na shari'a a wajen mu qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai su kuma masdar din addini a wajen su mafarke mafarke kaga da wanda yake dauko addini da qur'ani da hadisi da wanda yake dauko addini daga mafarki addinin ba iri ɗaya bane addinin ba iri ɗaya bane to ballantana kuma a zo a ce a haɗu ba zai yi ba ba zai yi ba haɗin kai tsakanin musulmai haɗin kai ne guda ɗaya shine kowa ya dawo zuwa ga la ilaha illallah shine iya haɗin kai ne gaskiya shine faɗin Allah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله wannan shine hadin kai tsakanin musulmai mai bautan shehunai ya daina mai bautan wasu gumaka ya daina kowa ya dawo a zo a tsayu akan la ilaha illallah a tsayu akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wani wanda yake da wani wanda ya dauke shi a matsayin madubiya addini ya ajje shi a gefe ya tura shi a gefe a dawo a dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a sa shi ne mahangan addini a bauta mu Allah shi kadai abin manzon Allah shi kadai duk wanda ya saba mu annabi sallallahu alaihi wasallama a take shi a wuce to wannan shine abin da zai hada kan musulmai shine hadin kai amma abin da wai wani yake cewa wai hadin kan da ake so ai wai ba hadin kan kwanan abinci zai ba wai hadin kan table zai saboda jahilci eh wai ma'ana shine a zo a hadu akan table guda daya mai shinkafa ya kawo ya ci kayansa mai naman kaza ya kawo ya ci kayansa mai naman rago ya kawo ya ci kayansa mai naman alade ya zo ya ci kayansa mai naman kare ya zo ya ci kayansa mai naman jaki ya zo ya ci kayansa kai mai naman kaza kar kai inkari wa mai naman kare kar mai naman kare maka inkari eh to da Allah wannan mai aka yi kenan me aka yi kenan kaga hauga aka yi kenan hauka aka yi kenan domin as-sukutu ridan kaga wannan na cin naman kare sai kai shiru ya nuna ka yadda kenan ka aminta kenan addinin musulunci kuma bai taba tafiya da wannan hadin kan bai taba tafiya ba zai yi ba wai to abinda ake nufi da wannan hadin kan to wai shine wai a zo a hadu a ce musulmai sun hadu waje daya wannan ya ce Allah ɗaya ne musulmi ne shi wannan ma ya ce komai Allah ne shi musulmi ne kar wannan yi ma wannan inkari kada wannan yi ma wannan inkari wannan ya ce Allah na da rahama wannan ya ce Allah bai da shi kar a yi ma kowa inkari kowa a ci gaba da tafiya a haka wannan ƙarya ne wallahi ba zai yi ba wannan maja ce maja kuma in dai a addini ne maja munafunci ne kuma matsalan da yawan mutane musamman masu kiran kansu da ahlus sunna suke fadawa ciki shine neman yabo a wajen yan bid'a neman yabo a wajen yan bid'a ga ahlus sunna kuma rashin hankali ne dan ni a wajena in har ina karantar da sunna kuma dan bid'a yayi be ni to karantarwa ta akwai matsala akwai damuwa akwai matsala domin ba yadda za a yi kai atakin shirkansa da bid'ansa kuma yabe ka ba zai yi ba duk wanda ka ga wayan bid'a wai suna a shi kan mallam wane ba ruwansa shi namu ne to wallahi yana da matsala cikanka a da'awan sunna shine dan bid'a yaji bayi kaunan jin muryanka yaji bayi kaunan jin sautinka sautin ya zama ne yana diga masa hankali ka dauki misali da Sheikh Jafar Mahmud Adam akwai wani kare a cikin garin nan da ya dinga haushi akan Sheikh Jafar Mahmud Adam duk inda ya ji sautin mallam Jafar hankalinsa sai ya tashi yana ganin bidiyon mallam Jafar to yanzu nan zai koma follow yawa Facebook yana so zai raddi to da'awar sunna kenan yanzu inda mallam Jafar ya ce da ahlus sunna da yan bid'a ba ruwan kowa da kowa kowa ya kama gabansa za a yi mishi wani abu kuma saboda da'awar sunnan da'awar ubangiji ne shi yake kare kayansa mallam Jafar din da ya rasu sautin san yana isa inda sautin shi wanda yake rayin baya isa kuma wannan cin abun da ke daga mishi hankali shekaran mallam Jafar kusan 19 da mutuwa amma har yanzu sautin sa kullun darasin sa ba ran da rana za ta fito ta fadi ba ji sautin mallam Jafar ba wannan ranan babu eh shi kuma yana bakin ciki ga wasu tsofaffi a cikin garin nan suna raye amma kamar a mace suke ba wanda yake jin duriyar su ba wanda yake jin labarin su karan kansu mabiyan su yan bid'a ba sa jin karatuttukan su saboda sun san babu abinda za su amfana da shi ba abinda za a yada ma jama'a na alheri a ciki saboda haka dan bid'a da ahlus sunna su hadu waje daya ba zai yi ba in kaga dan bid'a da ahlus sunna sun hadu gu daya to ko dai dan bid'a ya tuba ya dawo sunna ko ahlus sunna ya lalace wannan ita ce kaida kamar yadda ka san a kaida a ce da barawo da dan sanda sun zauna karkashin inuwa daya to ko dai barawon ya tuba ko kuma dan sanda ya lalace haka dai ko ba ka ba shi dan sanda duk inda yake ba farautar barawo yake yi ba to sai aka ce gashi ga barawo a inuwa daya to ai ka san ko dai barawo ya tuba ya bar sata ko kuma dan sanda ya lalace to haka alu suna da dan bid'a yake in kaga alu suna da dan bid'a sun iya maja to wallahi ko dai alu sunna ya lalace daga kan sunna ko kuma dan bid'a ya tuba ya dawo sunna amma in ba haka ba ba zai yi zuciyarsa ya zama ɗaya ba saboda asalin tushen addinin da aqidan ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane asali ba iri ɗaya bane daga tsakanin ahlus sunna da dan bid'a kowa ya tsaya a bannin a fannin sa amma a zuwa harukan ba zai yi ba to saboda haka jama'a Allah na da siffar rahama duk wanda ya kore ma Allah siffa ta rahama to ya dau aqidan khawarijawa su khawarijawa a wajen su babu batun rahama ba sauki iya siffan da suke siffanta ubangiji shi kawai siffan bala'i ne da azaba ba sauki Allah ya sa mu dace to in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan sifofi na gaba akwai inda zamu zo mu yi bayani akan fushin ubangiji idan mun yi so nan sai mu hada da siffan fushi da kuma siffan rahama sai kuma mu fidda bayani akan kowane bangare da kuma yadda ya kamata musulmi ya zamana yana tafiya tsakanin tsoron rahamar ubangiji da wato fatan rahamar ubangiji da kuma tsoron bushin Allah subhanahu wataala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu aalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin.